Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanye ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Talata 17 ga watan Oktoba shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muka tafi da su ga kanun labarai.
A gobe Laraba, shugaban Amurka Joe Biden zai kama hanya zuwa Isra'ila a yayin da yanayin jin kai ke kara kamari a yankin Gaza kafin mamayar soja ta kasa da dakarun Isra'ila ke shirin kaiwa. Shugaba Putin na Rasha zai halarci wani taron da shugaba Xi Jinping ya shirya. Hukumomi a Belgium sun ce 'yan sanda sun kashe dan bindigan da ake zargi da kai mummunan harin ta'addancin jiya Litinin a Brussels, babban birnin kasar.
Bayan labaran duniya, za ku ji cewa sojojin jamhuriyar Niger 6 sun rasa rayukansu yayin da wasu 18 suka ji rauni a wani gumurzu da suka yi da 'yan tada kayar baya a jihar Tillaberi. To amma sun sami damar kashe 'yan ta'addar sama da 30.
Kenan ba wani bane zai zo ya nemi maganin abin al'ummar da gwamnatin kowa zai tashi a samu bakin zaran ba zama za mu yi ba.
Gwamnatin Najeriya ta ce za ta biya rukunin fee na shirin tallafin rage radadin talauci na N-Power dukkan ba su kan tallafin da suke bi bashi, duk da cewa gwamnati ta ba da sanarwar dakatar da shirin. A kasar Ghana, duk da yake wata kotu ta yanke hukuncin tara ga wasu matasa da suka yi kutse ko kuma suka kutsa kai a yayin gabatar da wani shiri kai tsaye a tashar talabijin. Yan fafutuka na bayyana fargaba da shakku kan tsaron lafiya da yancin watsa labarai a kasar.
Dukkanin wani dan siyasa da zai tashi ya aika matasa su je waje su je su yi barna da sunan siyasa, da akwai tabbacin cewa ya riga da ya ajiye kudade a kasa da zai yi belin su idan ma an kama su.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma za a ji shirin mu na noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Haka kuma za a ji kadan daga cikin ra'ayoyi masu saurare. To amma sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga labaran duniyar mai karantawa Hawwa Sharif. A gobe Laraba, shugaban Amurka Joe Biden zai kama hanya zuwa Isra'ila a yayin da yanayin jin kai ke kara kamari a yankin Gaza kafin mamayar soja ta kasa da dakarun Isra'ila ke shirin kaiwa. Mai magana da yan kwamitin tsaron kasa John Kirby ya shaida manema labarai cewa Biden zai ziyarci Tel Aviv kafin ya wuce Jordan, inda zai gana da Sarki Abdullah da shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi da shugaban Palestine Mahmoud Abbas. Fadar White House ta ce shugaba Biden zai jaddada cewa kungiyar Hamas ba ta wakiltar al'umma Palestine a tafarkin daya wuce da mutunta kai, zai kuma tattauna game da dakar wato da bukatun jin kai ga mutanen da ke Gaza. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sanar bayan ganawar shi da shugaban Isra'ila Benjamin Netanyahu cewa shugaba Biden zai kuma ji ta bakin Isra'ila dangane da yadda za ta gudanar da mamayar da take shirin yi ta kasa, ta yadda za a takaita taba farar hulan da basu gani ba, da bayar da dama ga shigar da kayan jin kai ga al'ummar da ke Gaza ta yadda Hamas ba za ta amfana ba. Blinken ya kara da cewa ganawar shi da Netanyahu ta haifar da da mai ido da ka iya samar da hanyar kaiwa ga saman mafita a rikicin. Shugaba Putin na Rasha zai halarci wani taron da shugaban China Xi Jinping ya shirya na bikin cika shekaru 16 da rattaba hannun shi na manyan ayyuka, wani shirin da China ke amfani da shi wajen manyan aikace-aikace da ya malala tsakanin yankin Asia, Afrika, Latin America da wasu sassan gabashi da kudancin Turai. Fadar Kremlin ta ce shugaba Putin ya shirya tsab don ganawa da shugaban China Xi Jinping a gefen taron wanda ake za a yi a gobe Laraba. A bara ne dai shugabannin biyu suka bayyana cewa babu shinge a duk wata hulɗa tsakaninsu makonni kaɗan kafin dakarun Rasha su kai mamaya a Ukraine. Tuni ne dai Beijing ta zama amintacciyar abokiyar Moscow a harkar tattalin arziki da diplomasiyya bayan da ƙasashen yammacin duniya suka zarga mata takunkuman kare tattalin arziki a matsayin martani ga mamayar da ta kai wa Ukraine. Hukumomi a Belgium sun ce 'yan sanda sun kashe dan bindigan da ake zargi da kai mummunan harin ta'addancin jiya Litinin a birnin Brussels na kasar. A yau Talata ne aka kama wanda ake zargin a yankin Sechbeek na birnin. wani bidiyo da mutane suka dauka ya rika yawo a kafafen sadarwar zamani ya nuna wani mutum sanye da singileti bisa babur akan babban titin da ababen hawa ke zirga-zirga akai inda ya bude wuta kan mutane da ke tafiya a ƙasa daga bisani dan bindigan ya rika bin mutane a guje har cikin gine-gine yana harbin kan mai uwa da wabi kafin daga bisani ya ranta a nakari mutane biyu yan ƙasar Swedish sun mutu har lahira na ukun kuma ya ji rauni a harin an dai gano wanda ake zagin da aika-aikar dan ƙasar Tunisia mai shekaru 45 a duniya wanda ya bayyana dauka alhakin kai harin ta kafa sadarwar zamani inda ya ce kungiyar ISIS ce ta tayar mishi da tsimi
ma kadan Hawwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotanni hukumomin tsaron jamhuriyar Niger sun bada sanarwar kashe gwamman yan ta'adda yayin da sojoji 6 suka rasa rayukansu wasu 18 kuma suka sami rauni sakamakon wani gumurzu da suka yi a arewacin jihar Tillabéri wakilin mu Ayemai Sule Mummuni Barma ya aika mana da karin bayani
lamarin ya faru ne a cikin daren Lahadi wayewar Litinin 16 ga watan Oktoban 2023 lokacin da wasu dakarun tsaro na Operation Nia da ke aikin sintiri a karkarar Lamdu da ke a tazarar kilomita 50 a arewa maso yammacin Tera suka yi kicibi su da wasu 'yan bindiga an dai dauki lokaci mai tsawo ana barin wuta inda sojojin Niger suka yi nasarar halaka 'yan ta'adda 31 kodayake sojoji 6 sun rasu wasu 18 sun ji rauni waɗanda aka kwantar a wata asibitin Yamai kamar yadda aka bayyana a sanarwar ofishin ministan tsaron ƙasa wani jami'in fafutuka kuma mazaunin jihar Tillabéri Ibrahim Mahmudu ya jinjina wa sojojin Niger akan abin da ya kira jajircewar su a yaƙi da ta'addanci
sojawan mu ko can dama ba aiki a bishiya ba rashin kulawa da rashin sa shawara ga manyan sojawan sun kasa ƙasa su na an ka hana mu aiki amma yanzu Allah ya sa komai ya zo a daidai hari-hari wannan duk Allah ya gaba sojawan mu nasara bisa ɗaya kuna yi musu goyon baya 100%.
Sanarwar ta ƙara da cewa baradan sun lalata babura 14 na 'yan ta'adda sannan sun kwace bindigogi 6 ƙirar AK Karaset da samfarin M-Katroven guda. Wannan shi ne karon da ba adadi da ake fuskantar harin ta'addanci a jihar Tillabéri a tsawon watanni biyu na baya-bayan nan. Jigo a kungiyar farar hula ta Sovolle Niger Salisu Amadu na mai yi wa hukumomi hannunka mai sanda game da abubuwan da ke wakana a garuruwan da ke makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso.
Lokacin da abu irin wani ya rikice gwamnati da take ci ita ce ya kamata ta kawo warwarewar rikicin da yake ciki a lokacin da abin yake faruwa. Kenan ba wani bane zai zo ya nemi maganin abin al'umma da gwamnatin kowa zai tashi a samu bakin zaran ba zama za mu yi ba idan babu kudin sayan kartushe in ma da kibiya za a je a yi yaki a je a yi ko mu ci gaba da roƙon Allah yanayin da ƙasar mu take ciki ai gaugawa a samu sakamako na alheri
a wani labarin na daban da ke da nasaba da matsalar tsaro rahotannin da ba na gwamnati ba sun ayyana cewa al'ummomin ƙauyuka da dama na jihar Tillabéri iyaka da Burkina Faso sun tsere daga matsugunansu don samun mafaka a garuruwan ruwan tamu da torodi bayan da 'yan bindiga suka umarce su su fice ko kuma su kuka da abin da ka iya biyo baya wata bidiyo mai nasaba da wannan labari da aka wallafa a kafafen sada zumunta na nuna mata da yara kanana sun tare a farfajiyar wata makaranta da ke kama da sansanin 'yan gudun hijira Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
A gaida Sule Mummuni Barma kuna tare ne da tashar Hausa na muryar Amurka Washington DC za ku iya bibiyar mu a shafukan mu na sada zumunta na Facebook da X da Instagram har ma da YouTube yanzu kuma ga Hawwa da ci gaban labaran duniya
An bayyana cewa hanya ɗaya tilo da ake shiga Gaza ta lalace tun farkon yakin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas lamarin da ya sa Falastinawa da ke aiki a cikin Isra'ila suka gaza komawa gidajensu dubban magidanta ne dai aka datse a waje yayin da iyaye yan uwa mata da yara ke fafutukar rayuwa a yanayin ruwan bamafamai a Gaza a wani gini da ke birnin Ramala da ke gabar kogin Jordan dubban magidanta sun kasance cikin mawuyacin hali yayin da yakin na Isra'ila da Hamas ke ci gaba da azurtar da farar hula a Gaza da dama sun bayyana cewa gara su yi kasadar mutuwa su je ga iyalansu da su rika jin mugun labari a wayar tarho ta sakonnin karta kwana magidanta sun kuma ce ba sa son a dauki hotonsu a kamera domin dalilan tsaro Jam'iyyar mai mulki a Poland ta Nationalist ta rasa rinjayenta a majalisar dokokin kasar bayan shafa shekaru 8 tana shugabanci. Sakamakon da aka bayyana a hukumance a yau Talata ya nuna jam'iyyar Law da na Justice na kan gaba da kashi 35 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, inda sakamakon ya fayyace jam'iyyar haɗaka ta Liberal Civic ta lashe ƙuri'u 30.7 daga cikin 100, sai mai bi mata jam'iyyar Tadwe da ƙuri'u 14.4 daga cikin 100, da ta uku su jam'iyyar New Left da ta tashi da ƙuri'u kashi 8.6 daga cikin 100, inda aka bar sauran jam'iyyun gaba ɗaya da kashi 53.7 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Jam'iyyun uku sun yi takara ne akan matakai daban-daban da yin alƙawura ga magoya baya iri ɗaya na neman a yi waje da jam'iyyar Law da Justice da maimaito da abin da suka kira kyakkyawar dangantaka da ƙungiyar tarayyar Turai ta EU. Shugabannin jam'iyyun uku dai sun yi alƙawarin yin maja domin kafa gwamnati. Mai yiwuwa ne dai a zaɓi shugaban jam'iyyar Civic Coalition Donald Tusk, wanda tsohon firaministan ƙasar ne, domin dawo da shi bisa karagar mulki.
A gaida Hauwa Sharif da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A Najeriya, ma'aikatar jin kai da rage radadin talauci ta kasar ta ce ta sami wasu makudan kudade a binciken da take gudanarwa, wanda za ta yi amfani da su domin biyan bashin allowance na wasu masu amfani da shirin a rukunin C har na tsawon watanni 9. Wannan na zuwa ne bayan wata sanarwa da gwamnatin ta bayar na dakatar da shirin domin gudanar da bincike matakin da ya fuskanci kakkausan suka a fadin kasar. Daga Abuja ga rahoton Madina Dauda.
Wannan mataki yana zuwa ne jim kaɗan bayan da ministar kula da ma'aikatar jin kai da rage radadin talauci Beta Edu ta dakatar da shirin Empower domin ai binciken yawancin waɗanda aka ɗauka aikin kula da biyan masu cin gajiyar tallafin, waɗanda aka fi sani da consultants a Turanci. Kafin aka yi ga dakatar da shirin, mai magana da yawun hukumar Empower Jalaluddin Kabir ya ce ƙungiyar Batch C ta rubuta wa shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu takarda cewa ba a biya su allowance din su na watanni ba. Jamaluddin ya kara da cewa
to alhamdulillahi haka ta cimma ruwa, domin wannan bincike ya bayyana da inda waɗannan kuɗaɗe suke, kuma ba da jimawa ba za a fara biyan su waɗannan bashi da suke biyan bashi na waɗannan watanni da suka yi ba tare da an biya su ba.
Da kun ce akwai kurakurai a rajistan waɗanda suka ci gajiyar wannan tallafi, a yanzu ya za ku iya gane sahihan waɗanda ya kamata a biya su?
Wannan an riga an ƙara bincike tuna dama komai na nan akan system da beneficiaries inda ya kamata a ce an biya, da kuma masu zuwa PPA place of primary assignments nasu, wato inda aka tura su domin su rika koyarwa ko kuma su koyi wani horo don inganta rayukan su. To dukkan wannan yana nan an tattara, kuma an ƙara binciken nan an san su waye za su amfana masu bin bashi din nan domin a samu a biya su watanni da suke bi bashi.
Sai dai ga ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Abu Hamisu, yana ganin akwai abin dubawa a wannan tsarin.
In ba wai an tsaya tsayin daka an duba, an fara hukunta mutane wanda aka ba alhakin kulawa da jama'a da haƙƙin jama'a da abin da ya kamata jama'an Najeriya su samu ba, kullun in aka canza gwamnati sai an samu wannan canji wanda kuma zai mai da hannun agogo baya. Yanda kasashe yake ci gaba shi ne in ana gudanar da ayyukan jama'a ana nazari ana dubawa me aka yi a kan daidai, me aka yi wanda aka yi a bisa kuskure, me ya kamata a gyara, waye ne baya aiki da ya kamata a sallame shi. To irin wannan ne yake sa kasa ya ci gaba.
Ya Muhammad Aliyu ya ji da wannan labari da ke cewa za a biya su kuɗaɗensu da suke bin ma'aikatar bashi har na watanni 9, sai ya ce
a hakikanin gaskiya muna cike da farin ciki kasancewar labarin da muke samu da dume-dumensa cewa a wannan watan Nuwamba mai zuwa za a biya mu wa'innan kuɗaɗe. Hakikanin gaskiya muna cike da farin ciki, kuma muna jinjina ga gwamnatin tarayya domin cika wannan alƙawari da suka ɗauka masu amfana da wannan shirya. Hakikanin gaskiya muna godiya kuma muna nuna farin ciki sosai.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. To a ƙasar Ghana kuma, wata kotun majistare ta yankewa wasu matasa 'yan barandan siyasa su 16 na jam'iyyar NPP mai mulki hukuncin tarar CD 2,400. wato kwatankwacin dalar Amurka 200 kenan kowannen su bayan su amsa laifin kutsawa a cikin wani shirin talabijin da ke gudana kai tsaye. To sai dai lamarin ya haifar da cece kuce tsakanin ma'aikatan kafafen yaɗa labarai yayin da wasu ke bayyana fargaba game da tsaron lafiyar 'yan jarida a ƙasar. Wakilinmu Idris Abdullah Bako na ɗauke da ƙarin bayani.
Lamarin ya faru ne a yayin wani shirin talabijin na kai tsaye ranar Asabar 7 ga watan Oktoba 2023, inda wasu gungun 'yan bangin siyasa 16 da ke da alaka da jam'iyyar NPP mai ci suka shiga cikin ɗakin shirye-shiryen gidan talabijin ɗin UTV da ke Accra babban birnin Ghana. Suka shiga da ƙarfin tsiya, suka tada hayaniya a cikin shirin da ke gudana kai tsaye. Dalilinsu na kutsen shine cewa wannan shirin ya kasance a kullum ana sukar gwamnati ba bisa ka'ida ba. Masu ruwa da tsaki a harkokin yada labarai kamar kungiyar 'yan jarida ta Ghana, hukumar yada labaran Ghana, jam'iyyar NPP mai ci da babbar jam'iyyar adawa ta NDC sun Allah wadai da abin da ya faru. A jawabin da ta fitar ga kafofin yada labarai, kungiyar GJA ta ce GJA na kira ga gwamnati, kungiyoyi masu zaman kansu, kungiyoyin farar hula, jami'an diplomasiya, hukumomin ƙasa da ƙasa da dukkan 'yan Ghana masu kishin ƙasa da su Allah wadai da wannan danyen aiki da waɗanda suka kitsa hakan. Wasu 'yan jarida sun bayyana muryar Amurka ra'ayinsu game da hakan. Maryam Bawa 'yar jarida ce da gidan rediyon Marhaba da ke nan Accra.
Dukkanin wani ɗan siyasa da zai tashi ya aika matasa su je waje su je su yi ɓanna da sunan siyasa da akwai tabbacin cewa ya riga da ya ajiye kuɗaɗe a ƙasa da zai yi belinsu idan ma an kama su. Allah na tuba, menene CD 2400? CD 2400 ga 'yan siyasa, 'yan siyasa ma waɗanda suke kan karagar mulki a wannan lokaci. Ai ba wani kuɗi ba ne da ya takara bare ma har ya karya ba. Shi yasa gaskiya ni dai zan ce idan har za a ci gaba da irin wannan, to ɗan jarida ba shi da 'yanci, dama can ya aka tsari. Kiya wannan hukunci ba hukuncin da ya kamata a yi ba ne, wannan ai hukuncin wanda ya saci dunƙulen magi shi aka yi musun nan.
Abdulhadan Adam ɗan jarida ne da gidan talabijin na GH1.
Wayan gabi abu duka abu ne da yake na kawo kuma baya, kuma akwai irin wannan ire-iren wannan abubuwa da yake an yi, amma wayanda suke aikata wannan aikin nan ba a samu a jakunninsu, da yake ba jakunninsu suna ganin cewa suka kara aikatawa ko kuma waɗansu suka fito suka aikata wannan abu ne da yake su kuma ba za a musu komai ba. Lokaci ya kai da yake ya kamata gwamnati ta shirya ko ta shafe da waɗansu matakaiya da yake za a doke a magance wannan.
Shin ko wannan tarar da kotu ta yanke wa 'yan bangan ya dace?
Lawyer Anas Muhammad ce yanayin karan da aka shigar, yanayin hukuncin da za a ɗauka.
Charging nan shi ya determine conviction da fining nan. An charge su conspiracy to commit crime da rioting. Wanga kuma alomu is a misdemeanor, amma inda abin bai yi mini daji ba ne charging da aka kai nan, wato kusan a ce in dai kana da kudi za ka iya kai komi kenan. The charge is not encouraging at all. Shi ya kawo fine nan ₦2,400 for irin wanga wato aiki bai deter mutane enough. Allah gari ko police sun koma su je su yi nazari next time ba su kai irin wanga charge court.
Yanzu ya rage ga duk masu ruwa da tsaki, ciki har da jam'iyyun siyasa, su tabbatar da kyakkyawan yanayin da kafafen yaɗa labarai da 'yan jarida za su riƙa gudanar da ayyukansu cikin walwala da 'yanci. Idris Abdullah Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullah Bako, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladina ci gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku hirar da wakilin Mustapha Nasiru Batsariye da shugaban gamayyar kungiyoyin Fulani makiyaya a Najeriya, Alhaji Sani Juli, kan sabuwar ma'aikata ta musamman mai kula da harkar makiyaya da makiyayensu, a farko da aka kafa a jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar Najeriya. Da cikin shirin namu na wannan makon za mu dora inda muka tsaya.
To amma ya batun lafiyar dabbobin nan naku, akwai buƙatar a yi wani abu musamman wajen kula da lafiyar dabbobin nan, domin ko kwanakin baya mun ji an ce akwai wasu ƴan matsaloli da ke damun dabbobi na rashin lafiya da sauransu. Me za ka ce game da wannan?
Wannan maganan dabbobi da suke samun damuwa da sauransu irin rigakafi da alurai, duk mun ga mai girma kwamishina. Muna jiran abin da zai tattauna da gwamna. Sannan sai mu ga yadda za mu yi da mutanen Nijar da za a samu masu abin da za su yi dabbobinsu, saboda duka dabbobin nan su ne rayuwarmu gaba ɗaya, da mu da Hausawa ma da sauransu. Don da zaran babu dabba kowa, kuma in ba a samu dabba lafiya ba, to komai ya samu matsala a rayuwarmu. Saboda muna muke kula da su insha Allah.
Salai Sani Juli, daga ƙarshe mene ne fatanka, musamman me kuke so ku gani ƙasa game da ita wannan ma'aikata da aka samar?
To wannan fatanmu dai, mu dai kan alhamdulillahi, fatanmu duka wanda a ɗan jihar Neja, duk wanda a jihar Neja ba sarake ne wani ne ya mai da ministry, ya dawo da hankalin shi ministry nan, bai tabbatar cewa ga ministry shi ne ya kamata ya kula da shi, a damu da shi, don shi ne kirana ga Fulani da sarakuna da sauran al'umma Fulani Neja gaba ɗaya.
Shi ma kwamishinan ma'aikatar kula da harkar makiyaya da makiyayinsa a jihar Neja, Umar Ahmad, wanda aka fi sani da Sanda, ya yi ƙarin bayani kan irin dabaru da za su yi wajen farfaɗo da sha'anin kiwo a tsakanin Fulani a jihar. Sai ya ce,
to farkon dabarun da za mu yi dai, shekaru bayan nan da kowa ya san hal yanayin da ake shiga na damuwa na rashin jituwa tsakanin mutane da kuma yanda kallon da ake musu. So farko dai muna so mu ja su jiki, mu nuna musu cewa suna da ma'aikata, kuma gwamnatin jihar Niger tana ta tsara wani tsare-tsare na musamman a kansu. Sannan kuma mu tabbatar da cewa mun inganta harkar kiwon nan, an fita daga kiwon da ake ciki na wahala na zagaye-zagaye zuwa kiwon zamani. A tabbatar da cewa mazauna wuri guda an inganta masu mazaununsu, sun samu ruwan sha, sun samu makarantu da asibitoci da duk harkar kayan more rayuwa. Sannan kuma mun upgrade wa'annan settlement din, community ranch din, zuwa standard din da za su iya kiwo a gida ba tare da su yawoce-yawoce ba. Sannan wa'anda suke yawoce-yawoce duka za mu yi moving din su zuwa grazing reserve, in Allah ya kai mu lokacin kaka. Grazing reserve da muke da su a Niger State, ko tabbatar da cewa mun take full ownership, moving din su zuwa wurin su cigaba da zama, inganta shi, a sa masu ruwan sha da sauran duk abubuwan da ya kamata.
Na'am, yanzu kuna nihin tsarin kiwon zai bambanta da yadda ake yanzu?
Zai bambanta insha Allahu. Abin da muke so mu yi shine mu fara daukar shi daya bayan daya. Mu tabbatar da cewa sun fita duk in ana son a ci gaba da wannan zaman lafiya, kuma a ci gaba da samun haɓakan arziki fiye da 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 riba, don shi sana'a ne kiwo. Ya kamata kuma mu wayar da kawunan mutanenmu su san shi a matsayin sana'a, kuma su inganta shi yadda za su samu riba fiye da yadda suke samu da. Shi sani yadda aka ajiye wuri ɗaya ana ba shi abinci yana ci, ya fi bada riba da madara da nama fiye da wanda take yawo a wahalce. Sannan kuma za mu ɗauki data na Hilalinmu gaba ɗaya na Niger State, mu san su, musamman zaurinsu, mu san su a duk inda suke, sannan mu san namban dabbobin da suke kone karamar hukuma, don mu tabbatar da cewa wa'annan dabbobin wani karamar hukuma take da dabbobi masu yawa. Sannan menene matsalar wa'annan dabbobin, me suke so a yi masu, da gwamnati za ta shigo ta tallafa ta yi shi, sannan a ci gaba da kiwon nan da zaman lafiya.
Na'am, amma honorable, to batun tsarin dabbobin nan, in ka lura yanzu kusan duk Fulanin masu dabbobin ma ba su wannan jiha sun gudu saboda wasu dalilai. Ya za ku yi ku dawo da dabbobin har ku ɗauki wannan mataki a kansu?
To wasu sun fara dawowa da ƙirƙirar wannan ma'aikatar, wasunsu sun fara dawowa. A wasu ƙananan hukumomi da ake samun kashi-kashin gilla, da yawancinsu kashi-kashi na ɓarayi da kuma wasu ɓata gari su ne suka kore su. Yanzu mun fara magana da ƙananan hukumomi, mun fara magana da manya-manyan sarakunan gargajiya, duk inda abu ya faru ba wai mutum ɗaya zai ɗauki mataki a kan shi ba. Za mu kira juna ne mu dube shi a ido biyu, mu tabbatar da cewa ina ne aka samu kuskure, ina ya kamata ta gyara, ba wai daukan doka da hannu ba. So wannan ya sa suna ɗan samun kwanciyar hankalin dawowa, suna ba inda suke sun zama irin Niger State, ba inda ya fi maushi makiyayi kyau irin Niger State, don akwai ruwa ko ina. Sannan ƙasa ne da aka santa da zaman lafiya, ba ta da kuma damuwa. Sannan kuma ƙasa ne da take da arzikin dabbobi. So suna son zaman Niger State, lalurori ne suka kore su. Lalurorin muna tsayawa ɗaya bayan ɗaya muna maganin lalurorin, insha Allah za su dawo gaba ɗaya su ci gaba da kiwonsu, arziki ya haɓaka a jiha.
Na'am, kai maganan grazing reserve yanzu in ka lura ko burtaloli wato labi-labi inda shanunan suke bi kusan babu su a Niger. Ya za ku yi ku tattara ku farfado da wayannan labi-labi?
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku ƙarshen tattaunawar. Yanzu a madadin shugaban gamayyar ƙungiyoyin Fulani makiyaya a Najeriya, Alhaji Sani Juli, da kwamishinan ma'aikatar kula da harkar makiyaya da makiyayinsa a jihar Neja, Umar Ahmad, da kuma wakilin mu a Neja, Mustapha Nasiru Batsari, sai kuma Julie Leathers Gresham, da taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe, da salama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madallah, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta email.
To balin faro da sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Madatai da Magaram da Isu Makiri Madatai da Ilyasu Yakubu Digawa da kuma Yakubu mai aski Badaraka sai kuma Haddabi mai kwamfuta mai yama. Suka ce to manya-manyan kasashen duniya masu ikon faɗa a ji da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ya kamata ku gaggauta ɗaukar matakan takama wannan sabon rikicin yankin da ya ɓarke a tsakanin ƙungiyar Hamas da kuma ƙasar Isra'ila burki don gudun kada ya bazu a sassan ƙasashen gabas da tsakiya, domin ita fitina farkon ta aka sani ba a san ƙarshenta ba. Sako mu na gaba ya fito daga Saba'ila Agnes Malam Fatori, mazaunin Difa a jamhuriyar Niger. Ya ce hakika yau take ranar yaki da talauci ta duniya, amma misali a kasar mu Najeriya babu abin da za mu nuna na jin daɗi ko mu ce ga wata hanyar da shugabanninmu da muke zaɓa suka ɗora mu a kai, kamar nema wa matasa ayyukan yi, magance matsalar tsaro wacce ita ce tushen haddasa tsadar rayuwa ga bil'adama. To ta malam dai bai wuce amin ba, Allah ya sauƙaƙa wa malam talaka irin talaucin da yake fama da shi. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Malam Husaini Dangote Karasuwa tare da Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal, suka ce salam VOA Hausa. Maganar gaskiya, mu talakawan Najeriya muna masu adawa da wannan mataki 'yan majalisun wakilan Najeriya na saya wa kansu motocin alfarma wanda kuɗin kowane ɗaya ya kai har miliyan 200. Sakon mu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fati, mata Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, suka ce fitar da sabbin dabaru domin shawo kan matsalar ƙarancin abinci a Najeriya da ma'aikatar kula da aikin gona a Najeriya ta yi. Abin murna da farin ciki ne ga al'ummar Najeriya, domin wallahi yunwa ba ƙaramar masifa ba ce, don haka muna addu'ar Allah ya ba da nasara.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
A gobe Laraba ne idan Allah ya kai mu ake sarar shugaban Amurka Joe Biden zai kama hanya zuwa Isra'ila, a yayin da yanayin jin kai ke ƙara kamari a yankin Gaza kafin mamayar soji ta ƙasa da dakarun Isra'ila ke shirin kaiwa. Mai magana da yawun kwamitin tsaron ƙasa John Kirby ya shaida a manema labarai cewa Biden zai ziyarci Tel Aviv kafin ya wuce Jordan, inda zai gana da Sarki Abdullah da shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi da shugaban Palestina Mahmoud Abbas. Shugaba Putin na Rasha zai halarci wani taron da shugaban China Xi Jinping ya shirya na bikin cika shekaru 10 ci da rattaba hannun shi na manyan ayyuka, wani shirin da China ke amfani da shi wajen manyan aikace-aikace da ya malala tsakanin yankin Asiya, Afirka, Latin Amurka da wasu sassan gabashi da kudancin Turai. Fadar Kremlin ta ce shugaba Putin ya shirya tsaf domin ganawa da shugaban China Xi Jinping a gefen taron na gobe Laraba. Hukumomi a Belgium sun ce 'yan sanda sun kashe ɗan bindigan nan da ake zargi da kai mummunan harin ta'addancin jiya Litinin a Brussels, babban birnin ƙasar. A yau Talata ne aka kama wanda ake zargin a yankin Schaerbeek na birnin. Wani bidiyo da mutane suka ɗauka ya riƙa yawo a kafafen sadarwar zamani, inda ya nuna wani mutum sanye da singileti bisa babur a kan babban titi da ababen hawa ke zirga-zirga a kai, inda ya buɗe wuta kan mutanen da ke tafiya a ƙasa. An bayyana cewa hanya ɗaya tilo da ake bi ta zuwa Gaza ta lalace tun farkon yakin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas, lamarin da ya sa Falastinawa da ke cikin aiki, wato da ke aiki a cikin Isra'ila, suka gaza komawa gidajensu. Dubban magidanta ne dai aka datse a waje, yayin da iyaye, 'yan uwa, mata da yara ke fuskantar rayuwa a yanayin ruwan bama-bamai a Gaza. Jam'iyya mai mulki a Poland ta Nationalist ta rasa rinjayenta na Majalisar Dokokin Ƙasar bayan shafa shekaru takwas sana jan akalarta. Sakamakon da aka bayyana a hukumance a yau Talata ya nuna cewa jam'iyyar Law da na Justice na kan gaba da kashe 35 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada.
To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakace shirin mu na yau da gobe. Sa'annan idan Allah ya kai mu da dare, wato karfe 9:30 kenan agogon Najeriya da Niger, karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti ta kuma ba da umarni, sai kuma injiniyan mu na yanzu David Greenberg, ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalama.